الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين دعوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قدياك الله مدعوك كنسركي له الحمد في الأولى والآخرة يا أبا مدامة mun sake haduwa a masallacin Anas bin Malik a darasi na 152 cikin darussan littafin Umdatul Fiqh na Ibn Qudamah Al-Maqdisi Allah ya masa rahama yau 12 ga watan Rabi'un Nisani shekara 1442 bayan hijira wanda kuma shine 28 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya daga nan masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi muke gabatar da wannan karatu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana katari mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi har yanzu muna cikin kitabul at'ima wato bayani na hukuncen da suke da alaka da nau'ukan abinci da nama a darasin da muka karanta a baya mun yi darusa da suke da alaka da abinci wanda ba nama ba sannan muka zo muka yi akan abinci wanda yake na nama haka ne ko yau kuma in Allah ya so zamu yi bayani akan yadda ake yanka hukuncen yanka da ka'idojinsa da sharuɗansa da kuma ladubansa akwai masaloli da yawa a cikin wannan masalolin da suka shafi abubuwan da a yanzu zamanin nan muke samun abinda muke ci wanda bamu san waye yanka ba kuma a ina aka yanka sannan da kuma abinci irin na naman da wato ake sawa a gongoni a zo da shi kasar mu daga wata kasar sannan da kuma bayani akan dabba da ta kasa kuma aka yanka sai dai an ce maka an yanka da sauransu ko kuma kai ne dabbar ta kasa a gaban ka me ya kamata ka yi sannan wata irin dabba ce in an yi yankan yayi da kuma wani yankan ne bai yi ba sannan da sauran waɗanda kuma suke iya yin yanka waɗanda kamar mai tabin hankali ya yi yanka ko ɗan ƙaramin yaro ya yi yanka ko mace ta yi yanka ko kuma wanda ba musulmi ba ya yi yanka duk waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata mu koya a cikin wannan babi Allah ya mana muwafaka bismillah
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى إلا السربان ونحوه ولا يباح من البري شيء بغير زكاة إلا الجراد والشحا والزكاة تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر ويستحب نحو الإبل وذبح ما سواها فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما يذبح فجائز ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط أحدها أهلية المذكي وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا وإن كان أخرس أشار إلى السماء فإن ترك التسمية على الذبيحة عاملا لم تحل وإن تركها ساهيا حلت وإن تركها على الصيد لم تحل عمدا كان أو سهوا الثالث أن يذكيه في محدد سواء كان من حليل أو حذر أو قصب أو غيره إلا السن والكفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والكفر. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحذر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل. وإن صاد بالإعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وإن نصب المنازل للصيد وسمى فأقرت الصيد وقتلته حده.
Ci gaba yau karatu ne za a yi ta yi.
Wani shidara ofi zafi wannan halimar sanin shafar a haduma an yankunan filharki wannan ba, ba ya kuma wani hulguma wani mari'a wama na taba balmaya zuwa a bakawai. A tsari an yankunan filmatubun hayatun yuzi ibu a zafi. فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر. وإن لم يكن كذلك حد لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وأما العطر فهو قتل بجرح في غير الحلق واللفة، ويشرح في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع أن بغيرا ندب عياه فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابت كعوابل الوحش وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تودى بغير في بئر فتعثر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به الا اكله.
نعم. To wannan tunda kun ga yana da tsayi an hada babi ne da fasali duka a jere, to haka za mu karanta shi tare da yin bayani ne a jere a dunkule, sannan daga ba mu shiga matsaloli in ba ka ba lokacin ba zai kai ba. Babu zakati, malam ya ce babi akan azzaka. Azzaka shine yanka, an fahimta ko? Wannan babi zai bayani akan hukuncen ahkamut tazkiya ko ahkamut zaka. Abinda ake nufi da shi a wurin malaman fiqh shine dhabhu aw nahrul hayawanil ma'kulil barri biqat'i hulqumihi wa mari'ihi aw 'aqrul mumtani'i minhu. Shine yanka ko sokewa da ake yi wa dabbar da ta halarta a ci namanta. Dabbar nan kuma wadda take rayuwa akan tudu ba ta cikin ruwa ba, ta hanyar yanke wuraren da aka umarta a yanke ko kuma a soke ta ta mutu idan an gagara samun damar yin mata wannan yankan irin na shari'a. An fahimta? Wannan shine abin da ake nufi yanka, wanda kuma bayanan da za mu ji zai ƙara fito mana da wato waɗannan hukunce-hukunce in Allah ya so. To malam yake yubahu kullu ma fil bahri bighairi zaka, dukkan dabbar da ke rayuwa a cikin ruwa ya halatta a ci ba tare da an yanka ba. Wannan ka ai karatun baya ne ko? Li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil bahr, saboda hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da kogi, ya ce alhillu maitatuhu, duk abinda ya mutu a cikin kogi na abinda ke rayuwa a cikinsa ya halatta. Illa ma ya'ishu fil barri, sai dai daga cikin abinda ke rayuwa a ruwan idan yana iya kuma rayuwa ma a waje, shine albarma'i wanda muka yi bayani a kansa. Fala yahillu hatta yuzakka, irin wannan kan baya halatta har sai an yanka. illa taratana wa nahwa, sai dai kaguwa da makamantanta. Ita kamfa ana iya ci koda ba a yanka ba. Wa ma yubahu min albarri wa la yubahu min albarri shay'un bighairi zaka, amma dukkan dabbar da ke rayuwa akan tudu ita kam bata halatta ba tare da an yanka ba. Illa aljarada wa shibha, sai dai fara da abin da ke kama da ita. An ji wannan wurin? A cikin nan malam ya ce dukkan dabbar da ke rayuwa a ruwa ta halatta ko da mushe ka samu. Shi yasa idan da ruwa zai amayo kifaye waɗanda suka riga suka mutu, in aka gani ana iya ɗaukawa a ci. Sannan sauran dabbobin da ke rayuwa a ruwa su ma in mutum ya same su ba sai ya yanka ba, kamar yadda in ya samu mushen su ma zai iya ci abinsa ba tare da ya tambayi ta ya aka yi suka mutu ba. Duk da cewa akwai malaman da ke ganin cewa sai in kasan cewa mutuwa ya yi da kansa, amma tunda baka san ta yaya mutu ba, ba za ka ci ba. Amma wannan zance yana da rauni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhillu maitatuhu, kuma Allah ya ce uhilla lakum saydul bahr. An gane ko? Don haka dukkan abin da aka samu a cikin ruwa wanda ke rayuwa a ruwan ya halatta a ci, ko an same shi da rai sai dai a yanka shi saboda ya zama kar a ci shi face bayan ya mutu. Ana fahimta? Hikimar da ta sa aka ce a yanka na waje, na ciki kuma ba sai an yanka ba, shine dukkan abin da ke rayuwa a waje yana da damun masfuh. Duk abin da ke rayuwa a ruwa baya da damun masfuh. Shine wannan jinin, tsinkakken jini wanda in aka yanka yake tsartuwa, wannan ana samun sa ne a dabbar da ke rayuwa a waje. Amma dabbar da take rayuwa a cikin ruwa jininta daskararre ne. An gane? Dama irin jinin mushe ne. Don haka wannan baya bukatan sai ka yanka. An fahimta ko? Sannan kuma hikimomin da suka sa alhikamul ilahiyya, waɗanda ɗan adam ko zai iya ganowa ko ba zai gano ba, dangane da kiwon lafiyar kansa akan dabba da aka ce kar a ci sai an yanka. An fahimta? Wannan abun tsoron da yake kan dabbobin da rana ke dukansu, sannan suke rayuwa a waje suke shakar iska irin tamu ta nan ba irin ta cikin ruwa ba, to irin wannan akwai cutar da take taruwa a cikin jinin da dole sai an yanka da jinin da iskar duka su fita kafin dan adam ya ci. Shi yasa Allah ya hana a ci mushe, saboda in ya riga ya mutu a haka, to wannan jinin da wannan iskar tana ciki bata fita ba, a haka ya mutu, to dan adam ya ci yana iya zama cuta a gare shi, banda dalilai na ibada kenan. To kaga a cikin dabbobi na ruwa ba sa da bukatar wannan. Shi yasa kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhillu maitatuhu, dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a yi, ko Ubangiji yace kar ka taba, to akwai cuta ga dan adam banda cuta ta addini, cuta a rayuwarsa, amma ba dole dan adam ya gano ba. To amma kai a matsayinka na mumini zaka yarda, sawa'un ka gane hikimar ko baka gane hikimar ba. Amanna bihi kullu min indi rabbina. An fahimta ko? Wanda bai da koshin hankali irin hankali na shari'a, shi zai ce sai ya gano hikimar abu. Idan hankalinsa bai gane ba sai ya ce ba zai yarda da shi ba. An fahimta? Kamar irin wawayen nan masu sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda jiya muka yi hudu ba akan irinsu, wanda shi in dai ya ga labari bai kai yanda kwakwalwarsa za ta iya ɗauka, to kwakwalwar nasa dama nawa take? Ai, in ba mai wofantaccen kwakwalwa ba, ba inda za a yi manzon Allah ya yi magana ka ce wai kai baka gane ba. Ai, arna su ne masu cewa ma nafqahu katiran mimma taqulu. Allah ya sa mun gane. To malam ya ce dukkan abin da ke rayuwa akan tudu shi ba a cin sa dole sai an yanka. Dukkan abin da ke rayuwa a ruwa ba a bukatar yanka shi, ana iya cin sa a haka. To sai ce albarma'iyya, dabbobi da suke rayuwa a ruwa suke kuma rayuwa a waje, waɗannan duk sai an yanka su. Kamar yadda muka karanta a baya, idan waɗanda ake ci ne, waɗanda kuma shari'a ta hana ci saboda dalilan da suka zo waɗansu daban, to sai a ce su ba za a ci ba, kuma ba ma za a yi maganar yanka su ba. An gane ko? to shine malami yace daga cikin dabbobin da ke rayuwa a ruwa su kuma yi rayuwa a waje waɗanda ba sai an yanka ba akwai kamar kaguwa sai yace da makamantan kaguwa ai kun san kaguwa ko yawa menene makamancin kaguwa na abin da ke rayuwa a ruwa wanda ba sai an yanka ba abin da yasa aka ce maka haka saboda kaguwa la dama laha sa'il kamar yadda kwari ne suke wanda jinin su baya gudu baya gudana an gane kar ku manta kifi da sauransu da suke cikin ruwa su suna da jini mai gudana amma jinin su daskararre ne wanda shi kuma baya ma da jini mai gudana kamar yadda kwaro ne yake da zaka fasa shi ga jini ba amma kifi in ka yanka zaka iya ganin jini ai kun gane bambancin yawa to waɗanda su ladama laha sa'in waɗannan ba sa bukatar sai an yanka su kamar dodon koɗi ga masu ci ina ce na rayuwa a ruwa in baka jin kyamar san zaka iya an ana ci a garin ku sai ka ci ba laifi bane an gane ko da abin da ke kama da shi to malam ya ce amma duk abin da ke rayuwa a waje sai an yanka in banda wanda shari'a ta ce ba sai an yanka ba kamar me shine ce kal jarad illa al jarad kamar fara wa nahwahu da makamancinsa me makamancin fara shinge shi ma kuna ci ko to sai ku ita ci kaga shi ma ba sai an yanka ba to bai kace jare jare shi ma duk kuna ci ko Allah ya bada sa'a malam ce wa zakatu tanqasimu thalathata aqsam ka san akwai abin da zaka ji wani yana ci amma kaga kamar ni dai kan bazan gwada ba yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an ci da mu a gaban sa baya ci yake ci amma yake ku ci kayan ku kaga kuma wannan gyare da shingen ku ci kayan ku wa zakatu tanqasimu thalathata aqsam malam yace yanka ta kasu kashi uku ne wato tsarin yanka a musulunci wanda ya halatta shari'a ta zo da su kashi uku ne kashi na farko shine nahrun sokewa irin wanda ake yi wa raƙumi kenan wa zabhun da yanka irin wanda ake wa sauran dabbobi wa aqrun da rauni irin wanda ake yi wa dabbobin farauta kashi nawa kenan uku ko dai raƙumi wanda ake sokewa ko sauran dabbobi waɗanda ake yankawa ko kuma namun dawa waɗanda su kuma sai dai ayi mai a harba ko a sara a yanka a dai masa rauni jini ya zuba ko da a ina ne ya ake naharun shine yanka a irin na suka shine kasan wuya wannan kwarmin to shine ake sa abu mai kaifi da tsini duka biyu sai a sa sai a juya shi dama da hagu an gane sai ya yanka abubuwan da ake so a yanka sai jini ya gudana wannan shine nahru zabhun kuma shine a haura sama sai a je karshen saman wuyan ba nan kasa ba shi kuma sai a yanka wannan shine zabhun shi kuma za a yanka za mu zo mu ji yanda ake yankawa sannan sai kuma aqrun shi kuma shine wanda ba za a taba nan ba duk inda aka samu kai a harba jini ya zuba wannan shi kuma shine wanda ake wa dabbar da ba zai iya yiwa a yanka ba duk dabbar da take rayuwa a waje wanda akwai damar yankawa to ba za a ci ba matukar aka kashe ta ta wata hanyar ba ta hanyar yanka ko suka ba an gane amma wanda ta gagara ko da dabbar gida ce kamar yadda zamu zo mu ji to ita ma wannan ana iya yi mata rauni in ta mutu ana iya ci a haka wa yustahabbu nahrul ibli malam yace mustahabbi ne idan za a yanka raƙumi a yi masa nahar shine a masa suka irin wanda muka yi bayani wa zabhu ma siwaha duk dabbar da ba raƙumi ba ita kuma a mata yanka irin wanda muka yi bayani a saman wuya fa in nahara ma yuzbahu idan mutum ya zo dabbar da ya kamata a yanka kamar rago kamar saniya kamar kaza kuna fahimta sai mutum ya mata suka irin na raƙumi ya samu wannan kasan sai ya soke amma da din ya mata yanka an gane ko au zabaha ma yunharu ko kuma mutum ya yanka abin da ya kamata a soke kamar raƙumin sai mutum ya danne ya masa yanka irin yadda ake yi wa rago fajaizun ya halatta. Kuna fahimta? Wa yushtaratu lizzakati kulliha thalathatu shurut. Yanka kowani iri ne sawa'un yanka ne na suka ko yanka ne na me na irin yanka da ake ko kuma na wannan akar din na yi mata rauni duka akwai sharadi guda uku da dole sai sun cika kafin a ci naman ahadu ha sharadi na farko ahliyatul muzakki wanda ya yankan ya zama ya cancanta don ba kowa ne zai yanka a ciki ba a ci ba wa huwa wanda ya cancanta ya yanka a ci shine an yakuna aqilan ya zama mai hankali ne qadiran ala dhabhi wanda zai iya yin yankan sharai duka ana magana kan ahliya kenan ko musliman aw kitabiyan ya zama musulmi ne ko kuma baki tabe abinda malai yake cewa nan shine sharadi na farko shine dole ya zama wanda yayin yankan nan wanda zai iya yin yanka ne a ci akwai waɗanda shari'a ta ce su ko sun yi yanka ba za a ci ba waɗanda shari'a ta yarda in sun yi yanka a ci su ne mutanen da suka cika abubuwa guda uku na farko ya zama yana da hankali an gane na biyu ya zama zai iya yin yankan na uku ya zama addininsa addini ne samawi ko dai musulmi ko kuma ɗaya daga cikin masu kitabiyai masu bin littafin annabi Musa at-Taura Yahudawa kenan masu bin annabi Isa alayhi salam littafinsa Injila kenan kristoci waɗannan guda uku su ne waɗanda ya halatta su iya yin yanka kuma a ci an gane ko fa amma tiflu amma kaga yaro karami wanda ya saba da maganan qadiran ala dhabh kenan kaga shi ai ba zai iya ba wal majnun da mahaukaci mai tabin hankali kaga wanda ya saba wa mai aqilan kenan wastakran da wanda yake cikin maye bugagge kenan kaga shi ma ya saba da cikin hankali wal kafirul ladhi laysa bikitabi da kuma kafirin da ba kitabe ba kaga wanda ya saba da sharadi na karshe kenan fala tahillu dhabihatuhu wannan in yayin yankan yankan bata halatta ba za a ci ba yankan da karamin yaro yayi yaro kawai saboda barna ya dauko wuka sai danne kaza ya yanka irin kajin da ba sa gudun nan kuma yanka ko da yankan yayi kyau ba za a ci ba matukar yaron bai kai ya zama mumayyiz ba mumayyiz shine wanda ya kai shekarun da ya san me yake yi zai iya gane abun an aike shi yana iya tafiya ya je yayo bai yi shirme ba sannan ya san me zai cutar da shi ba sai an hana shi ba ya san me zai masa amfani ba sai an sa shi yayi ba kun gane wannan galibi malamai suna sa shi daga shekara 6 ko 7 wasu kuma su ce shekara 9 yana danganta ga irin yaron ka akwai yaron da a shekara 6 zai iya sai da babansa ma amma akwai yaron da shi kuma har ya wuce hakan ma irin wanda Allah ya ce wala tusufa amwalakum kaga wannan ko yayan ka ba za ka ci ba kuna fahimta ko to malam yace haka kuma almajnun mai tabin hankali da mai tabin hankali da kuma as-sakaran wanda yake cikin maye me yasa aka ce yankan su ba zai yi ba saboda ba sa cikin hankali ba za su iya niyya ba ba a karban komai kuma a musulunci sai da me sai da niyya shine dalilin da yasa kake je ake kin karbar abun mai tabin hankali da abun tababbe saboda ba za su iya niyya ba su ma san me suke yi ba duk wanda yake ciki ma yabe san me yake yi ba shi yasa Allah ya ce la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun li'anna as-sakarana la ya'lamu ma yaqul mala yace haka kuma kafirin da ba kitabe bane kafirin da ke wani addini ko ba majusi ko kafirin da yake mushriki mai abin nan mai bautar gunki an gane ko kafirin da yake yin shirka akbar ko da yana ce shi musulmi ne duk waɗannan ba za a ci yankan su ba ya kamata mu yi ƙarin bayani a nan ko sai mun je gaba a tsani sharadi na biyu an yi zikurasmallahi ta'ala inda zabhi shine lokacin da mutum yazo yin yankan nan ya zama ya ambaci sunan Allah a lokacin aw irsalil alati fi saidi ko kuma lokacin da mutum zai aika ko zai jefa wato wannan abin na farauta makamin farautar ko kuma dabbar farautar ya zama lokacin da zai saki dabbar ko zai saki wannan makamin ya zama ya ambaci sunan Allah a lokacin in kana nasikan idan wanda ya iya yin magana ne wa in kana akhrasa amma in ya zama wanda ba zai iya magana bane kamar bebe ashara ila sama sai nuna sama sai jefa alamar cewa ya ambaci me kenan sunan Allah fa in taraka tasmiyata ala dhabihati amidan lam tahilla idan mutum ya bar bismillah akan abin da zai yanka wajen yanka kenan da gangan to wannan dabbar bai halatta a ci ba wa in taraka hasahiyan hallat amma idan rafkanwa yayi ya manta zai yi bismillah sai ya manta sai da yanka kuma sai zai tuna hallat to wannan ya halatta a ci wa in tarakaha ala saidi amma idan mutum ya bar bismillah akan farauta lam yahilla amdan kana aw sahwan wannan shi baya halatta a ci sawa'un ya manta ne ko kuma da gangan ya bari duk daya ne an gane ko don haka bismillah ita ma tana daga cikin sharuda da dole sai an tabbatar da su kafin yanka yake halatta a lokacin da za a yi yankan malam ya ce a lokacin ne za a yi bismillah ko kuma a lokacin da za a jefa abinda zai je yayo farautar wannan abinda zai je yayo farautar dabba ce kamar kare ko mikiya da mutum ke amfani da ita wajen yin farauta ko kuma mashi ko wuka an gane ko kibiya da zai harba to ya zama cewa ya ambaci sunan Allah a lokacin idan wanda ba zai bai iya magana bane to sai ya nuna alamar da za ta nuna haka kamar ya nuna sama ko ya yi alamar da a maganar kurame wannan maganar tana nufin bismillah to shi wannan alamar tana nuna bismillah shikenan ya halatta a ci an gane wannan shine ya ce amma idan mutum ya bar bismillah da gangan to ba za a ci ba idan kuma ya bari da rafkanuwa ne to wannan ana iya ci an gane ko idan kuma wato dabban nan farautar ta za a yi to nan fa dole sai an samu bismillah koda da rafkanuwa mutum ya bari to ba za a ci ba atalif sharadi na nawa na uku an yuzakkiya bi muhaddad ya zama lokacin da zai yanka ya yanka da abu mai kaifi sawa'un kana min hadidin duk daya ne wannan abu mai kaifin da za a yanka da shi ya zama da karfe aka yi shi aw hajarin ko da dutse ne aw kasbin ko da kara ne aw ghairihi ko ba haka ba ko ma da menene illa sinna wa zufra in banda haƙori da kuma farce waɗannan abu biyun kalli kauli rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ma anhara dama duk abinda in aka yi yanka da shi zai sa jini ya kwarara wa dhukira smullahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah akan dabbar fakul to kana iya ci laysa sinna wa zufra amma karka ci abinda aka yanka da haƙori da abinda aka yanka da farce wa yu'tabaru fi saidi an yasida bi muhaddadin abinda ake la'akari da shi wajen halarcin a ci na abinda aka farauta shine abinda aka farauce shi da wato abu mai kaifi aw yursila jarihan ko mutum ya aika wato dabba da take farauta fayajrahu sayda wanda dabbar idan ta je za ta yi rauni ta hanyar kartar ita wannan wato dabbar an gane ko da haƙorinta ko da farcenta an gane da haƙori kamar idan kare ne ko da farce kamar idan mai mikiya ce. Fa in qatala sayda bi hajarin, idan mutum ya dauki dutse wajen yin farauta sai ya jifa ya jefi dabbar ko tsuntsuwar au bunduki ko da harsashi au shabakatin ko da wato abin nan koma ko raga irin wanda ake amfani da ita irin ta farauta din nan, sai zama au qatalal jarihu sayda, ko kuma dabbar da aka aika din sai ta kashe dabbar da za a yi farauta, amma ta kashe shi ta hanyar bi sadamatihi, duka da ta yi wa dabbar sai dabbar ta mutu a haka, au khantihi ko kuma ta hanyar shaƙe dabbar har dabbar ta mutu, au rawatihi ko kuma ta hanyar razanar da dabbar, dabbar ta razana har ta mutu, lam yahilla, wannan ba za a ci ba, bai halarta ba. An gane ko? Wa in sada bil mi'radi ukila ma utila bi haddihi, amma idan mutum yayi farauta da gora to ana iya cin duk abinda aka kashe ta hanyar tsinin goran. An gane ko? Duna ma kutila bi arzihi, banda abinda aka kashe da gefen sandar ta yadda ta dake shi ne bata soka ta masa rauni ba. Wa in nasabal manajil lisaidi, idan mutum ya kafa laujuna, jami'in lauje shi ne laujuna ko? To ai kun san lauje ko? Irin wanda ake sawa a jikin tarko, sai mutum ya kafa su lisaidi a jikin tarkon farauta, wasamma da ya kafa su sai ya yi bismillah ya tafi abinsa, fa aqaratis sayda, sai waɗannan laujuna da ya sa din ko waɗannan makaman sai suka yi rauni wa dabbar, an gane ko? Suka cake ta, au qatalathu ko kuma wannan abin da ya sa din ta kashe shi halla, to wannan ya halata ana iya ci. An fahimta ko? Wannan shari'i na uku malam a ciki ya ce idan mutum zai yi yanka to ya yanka da abin da ke da kaifi, duk abin da aka yanka da abin da ba kaifi ke da shi ba, an gane ko? Ta hanyar an dake shi ne, an gane ya mutu, to wannan ba za a ci ba, dole ya zama yanka shi yayi, kartarsa yayi ta hanyar kaifin abin. Shi ne ya ce wannan abin da za a yanka da shi ko ya zama na karfe ne, ko ya zama da dutse aka yi, ko da kara aka yanka, aka yi yanka da shi, kai ko ma da menene, inda yana da kaifi da za a iya yanka da shi ya halatta, ba dole sai in abun wuka ba ne. Illa sinna wa zufra, amma banda haƙori wannan ba za a iya yanka da shi ba, banda kuma farce ba za a iya yanka da su ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yanka da su, ya ce haƙori kan ai kashi ne, kuma kaga ba za a yanka da kashi ba, ya ce kuma farce ai abun yankan habashawa ne, mu kuma musulmi ne ba za mu yi da shi ba. An gane ko? Sawa'un mun gane hikimar ko bamu gane ba, manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam, shikenan ba za a ci ba in aka yanka da su, kuma bai halatta ma a yi da su din. To malam ya ce duk abin da mutum zai yi farauta da shi ya zama abu ne mai kaifi ko kuma abu mai tsini. An gane? Ai kun san bambancin kaifi da tsini, shi tsini kai din ne yake da kaifin, shi kuma kaifi gefen ne yake da kaifin. To duka waɗannan guda biyun idan dai suka karci ko suka yanki ko suka soki dabba ta farauta, to yana iya halatta a ci. An gane ko? Amma duk abin da duka zai yi da gefensa ba da tsininsa zai karta ba, kuna fahimta? Sannan kuma ba da kaifinsa zai yanka ba, to shi ba za a ci ba. Shi yasa in ka ɗauki dutse kana iya farauta da dutse, amma in ka daka dabbar ta faɗi to fa sai ka je ka yanka, idan dukan ya kashe ta an gane, to ta zama uza ba za a ci ba. Kun fahimci wannan? haka kuma malamai suka ce akan bindiga an ka harbe ta da harsashi shi ma duka ne ai an gane karfin harsashin wannan shi ma duka ne ta zama mauquza shi ma sai dai ka je ka yanka saboda wannan ba yanka bane ba kuma karta bane an gane duka ne to saboda haka wannan duka sai dai daga baya ka je ka yanka irin yanka da ake ta shari'a amma in ya mutu a haka an gane to wannan ba za a ci ba fasalun fasali ne ga malai yace wa yusarratu fi dhabhi wan nahri khassatan shartan amma dangane da yanka da kuma sokewa an gane banda magana akar kenan banda na yanda wanda ake yi wa na farauta akan yanka da kuma suka akwai sharadi guda biyu da dole sai sun cika sai ka kara akan wadancan kenan na farko an yakuna fil halqi wal labbati ya zama inda aka yanka din ko inda aka soka ya zama wato ko dai a halqa shine wato wannan a makoshi ko a wuya ko kuma a kasan wuyan a wannan kwarmin ya zama dole a iya wannan wurin ne duk abin da aka yi aka yanka ta kai ko aka yanka ta kafa ko ta kirji ko ina wannan ba za a ci ba fa yanqatu'ul hulquma ya zama lokacin da za a yanka an yanka al hulqum shine majra al hawa inda iska ke wucewa me sunan wurin a cikin anan shine makogoro ko to sai an yanka shi shine na farko wal mari'a da kuma almari kuma shine majra ta'ami wa sharab inda abinci ke wucewa da abin sha shi kuma mai sunan sa makoshi ko to yayi da makogoro da me da makoshi suna tare ne majral hawa wurin iska yake gaba majral ta'ami wa sharab shi kuma yake baya amma suna hade ne an gane sai kuma alwadajan shine jijiyoyi guda biyu waɗanda su kuma shine majirar dam shi kuma wurin wucewar jini to su kuma suna gefe da gefen su ne alhulqum a gaba almari'u a baya alwadajani a gefen dama da hagu su kuma suna gefe da gefe wannan wurin iska wannan wurin abinci da abin sha wannan kuma wurin jini waɗannan wuraren duka dole sai an yanka su kuna fahimta madalla wa ma la tabqa alhayatu ma'a qat'ihi da kuma duk abin da in an yanka to mutu abu ba zai taba iya rayuwa ba dole sai an yanka shi abin da sanadiyar yankan ne ya jawo ya mutu kenan dole sai an yanka su ne waɗannan abubuwan guda hudu asani sharadi na biyu an yakuna fil madbuhi hayatun yuzhibuha adh-dhabh dole ya zama dabbar da za a yanka din nan ya zama tana da sauran rai lokacin da aka yanka ya zama wannan yankan ne ya karasa ta ba abinda ya same ta ne ya karasa ta ba yankan da aka yi shi ya karasa ta ko da dama za ta mutu in an bari amma yankan ya zama shi ya taimaka ya cika ta ita to sai ya zama da shi za a yi amfani na karshen fa in lam yakun fihi illa ka hayatil madbuhi idan ya zama na wannan dabbar ba abinda ya rage mata sai rayuwa irin rayuwar wanda kaman ta riga ta mutu dama ba alaman motsi a jikinta ko kadan wa ma ubinat hashwatuhu da kuma dabbar da kayan cikinta an riga an ciro shi waje an yanka ta ko an farke ta ko dabba ta fara cin ta cire kayan cikin yana waje ko da tana da sauran rai lam yahilla bidzabhi wala nahar wannan ba ta halatta ta hanyar ko dai a yanka ko a yi ko kuma a soke in ji malam Allah ya saka da alheri wa illa me kun ka zalika amma in ba haka bane yana nufi ba mene ba kenan in ya zamana tana da sauran rai wanda an ga alamar yankan ne ya karasa ta ko kuma wato bata shiga wani halin da dole dama za ta mutu kamar a ce kayan cikinta ya fito waje ba to wannan lam yahilla ai wannan kan halla wannan ya halatta an gane ko da an dake ta ko an yi mata wani abu amma bata kai yanda aka faɗa a nan ɗin nan ba ta shura bayan an yanka ko kuma kayan cikinta bai fito waje ba ko da kanta aka daka to wannan malam ya ce ya halatta za a iya ci saboda ya ce hadisin da Ka'ab ibn Ujra ya ruwaito yace kanat lana ghanamun tur'a bisala, yace muna da tumaki da ko awaki waɗanda ake kiwon su akan dutse. Fa absarat jariyatun lana shatan mauta, sai wata baiwar mu ta tsinkayo wata tinkiya tana magagin za ta mutu. Fa kasarat hajaran, sai ce sauri ta yanki dutse mai kaifi. Fa zabahata, sai ta yanka ta da dutsen. Fa su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika, akan wannan dabba da aka mata haka. Fa amara bi akliha, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurje ce kuna iya cin kayan ku. An ji wannan ko? Malam yayi magana akan sharadi na biyu, shine ya zama dabbar tana da sauran rai, wanda wannan yankan ne ya karasa ta. Wannan duk malamai sun yarda da shi. To amma malam yace idan ta zama ran da take da shi ba rai irin na mai rai bane, rai irin na yankakke ne, ta riga ta suma da aka yanka ba ta yi motsi ba, yace ba za a ci ba. Da kuma wanda koda tana motsin amma ka tabbatar za ta mutu, shine an riga hanjinta ya fito waje, ko wani abu nata an riga an cire a cikin, to wannan ma ba za a ci ba. Kama wannan maganar da wala ya faɗa ta biyu, ita akwai maganar waɗansu malamai da yake sun koyan haka, shine cewa wato ba dole bane sai dabba ta yi motsi ko ta jijjiga ko ta kyafta ido, kamar yadda waɗansu malamai suke cewa a lokacin da za a yanka. Kai dai ka samu alamar da za ta tabbatar maka da cewa wannan tana da rai kafin aka yanka. Saboda akwai ciwon da zai iya samun dabba, ba abin da ya dame yadda ke ta, amma ta shiga wani irin rashin lafiyar da yanka ta ma in za a yi ba za ta iya motsi ba. Haka ne? Sannan ko ɗan adam yana iya shiga wani yanayi na bacci, yana da cikakken ransa, amma har iya yanka shi ba zai motsi ba. Don haka Sheikhul Islam bin Taymiya yake cewa abinda zai tabbatar da dabba tana da rai shine irin jinin da ya fito. Idan ka ga jini tsinkake ja ya fito da aka yanka, to wannan dabbar tana da rai. Amma in ka ga jini, bakin jini ko jinin da ba tsinkake bane, gudan jini ne yake fita, ya riga yayi sanyi, to wannan dabbar ta mutu. An gane ko? Don haka duk abinda zai iya tabbatar maka dabban nan tana da rai ka yanka, shikenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma an harad dama, duk abin da ya zubar da jini, kaga an hara shine kwararar da jini a dabba. Kuwa matacciya ba za ta iya kwararar da jini ba, sai dai jinin ta ya gangara ko ya zuba, ba zai kwarara ba. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a iya ci ma an hara dama wa zikri rasulullahi alaihi. An gane wannan? Hakuma malamai suka ce koda dabba cikinta, dabbar da ka tura ta je ta kamo maka kamar mikiyar, ta cakke shi har ta cire hanjinsa, ko karen ya masa rauni, ko kuma garin kokawa da abin ya je ya yanki jikinsa, ko abin da ka harbe shi da shi ya fasa cikin, wani abu ya fito a waje, suka ce ba za ka yi asara ba, za ka iya cin kayanka. Wannan magana da malam ya faɗa tana nufin fa yanzu idan mai babur ya zo ya buge maka dabba a kuya, sai kawai hanjinta ya fito, ko da tana gudu ba za ka iya ci ba kenan. Amma ba haka bane bisa ga zancen da ya firinjaye. Wannan magana ce ta wasu malamai, amma abinda ya firinjaye shine matukar dabba tana da rai aka yanka ta, to tayi. Kuma yanzu abinda malam din yake cewa ba zai taba yiwa ta rayu ba, yasa ya gina wannan a wannan zamanin, zaka ce haka? Ba wani halin da za a ce wai don hajji ya fito waje a wannan zamanin da aka kai na likitanci ka ce wai ba za ta rayu ba, tabbas ana iya mayarwa a yi mata aikin da za ta iya rayuwa, ko dan adam yana iya haka. Akwai dai halin da zai kai na raunin da ba zai iya gyaruwa ba, amma akwai kuma don hajji ya fito kuma iya mayarwa a gyara. An fahimta? Shi yasa suke cewa su malaman da suka ce kar a yi haka, suka ce duk dabbar da wani abin cikinta ya bayyana, to mutuwa ta tabbata a kanta, don haka ba ta da wani amfani. Su kuma malaman da suka ce za a iya cewa mutuwar ta tabbata gare shi, amma ba za a ce bai da amfani ba. Lokacin da aka soki Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara yarda a gare shi, ai su hukan da aka masa, an masa raunin da an da ya sa wukar sai farka ta, an gane, sai zama hanjinsa ya fito waje. ya rike haka ya tattare. An gane ko? Don haka yazo ya tabbatar da cewa zai mutu yayin da ya ga jini ya fara fitowa ta cikin hanjin. Amma ko a lokacin su san ana iya mayarwa da za a dinke idan ba a fasa hanjin ba. To amma da ya ga jini ya fara fitowa ta cikin hanjin sai ya tabbatar da cewa zai mutu. A wannan lokacin ne fa yayi wasiya cewa abin nan yayi wasiyarsa akan in ya mutu ga yadda za a yi. Sannan sallan nan, sannan daga baya ya zo ya yi sallah, ya yi wane ne, ya ta yin abinsa don sai da ya kwana biyu kafin ya cika. Sai suka ce inda duk abin da a lokacin aka yi ba zai karɓi ba, da za a ce wannan wasiyar ba ta yi ba matacce ne ya yi ta, da za a ce sallar ba sai ya yi ba don matacce ne. Ashe kaga matukar mutum bai mutu ba yana da hukuncin rayayye. Don haka ita ma wannan dabbar tun da ba ta riga ta mutu ba, hukuncinta hukuncin rayayya, kuma an yanka ta yanka ya yi. An gane ko? Sannan nan da yake cewa wannan baiwar ta yanka, kaga ya nuna maganar yankan mace kenan. An gane? Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ci, don haka in mace ta yanka yayi ba kuma dole sai innal lalura ba. Wa ammal aqr, amma yanka irin ta yin rauni wanda ake yi ta hanyar farauta, fa huwa alqatl bi jurhin fi ghairi alhalq, shine a kashe abu ta hanyar yi masa rauni amma kuma ba a wuya ba. An gane ko? Ba ta hanyar makoshin ba, wallabati ba kuma ta hanyar wannan kwarmin wuya din ba, ayi a wani wurin daban. Wa yushra'u fi kulli hayawanin majuzin anhu, yana halatta ayi irin wannan yanka ko kisa da za a iya cin dabbar akan dukkan dabbar da ba zai iya yiwuwa a same ta a yanka ba. Minas saidi, na daga dabbobin farauta, wal an'ami, har ma da dabbobin gida. Idan dabbar gida ya zama ba zai iya yiwuwa a yanka ta ba, ta fi ƙarfinku, to wani ya kwanta ya je sare ta, an gane? Ko kuma a soke ta ko a harbe ta da kibiya. An fahimta? In dai aka yi bismillah ana iya ci. Me yasa limarawa Abu Rafi'a? Saboda hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Rafi'a, anna ba'iran nadda fa a'yahu, cewa wata dabba raƙumi ne kuma ya tsere, aka rasa yadda za a yi a kama shi. Ka san in dabba in ta yi irin wannan fushin, an gane, ta kangare, tana iya fin ƙarfin ɗan adam. Tunda dama ta fi ƙarfin ɗan adam, Allah ya saka da ita. Amma wani lokaci don Allah ya nuna muku ayarsa, sai ya sa ta dawo da asalin ƙarfin nata, a gani ko ɗan adam zai iya. To ba za ku iya da ita ba, fa a yahun, ta gajiyar da su, ba wanda ya iya ya kama ta, kuma in ya je yana jin tsoron ransa. Fa ahwa ilaihi rajulun bisahm, sai wani mutum ya ɗauki kibiya kawai ya auna shi, an gane? Fa habasahu, sai ya harbe shi ta yanda ya rike shi har ya mutu. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa inna li hadhihi albahaimi awabit, yace dama irin waɗannan dabbobi da kuke gani wata rana fa ana iya samu su yi tutsu ka awabidil wahsh, kamar yadda dabbobin dawa suke yi. Fama ghalabakum minha, duk wanda tafi karfin ku daga cikin su dabbobin nan, fasna'u bihi hakaza, to ku yi mata irin yadda kuka ga wannan yayi, ku harbe ta kawai. Walau taradda ba'irun fi bi'r, inda a ce raƙumi zai fada a rijiya, fata'azzara nahruhu, sai zama an rasa yadda za a yi a yanka, an aka bar shi kuma zai mutu tunda ya riga ya fada, sai zama wahalar da yake sha za ta iya kashe shi. An gane? Kuma an kasa ciro shi akan kari, in aka bar shi kafin a ciro zai iya mutuwa. Mutum ya shiga kuma ya yanka ba zai yiwu ba. An gane? Fa juriha fi ayyi mawdhi'in min jasadihi, sai aka yi masa rauni a ko ina ne a jikinsa, fa mata bihi, sai ya mutu ta hanyar wannan raunin da jini ya zuba, halla akluhu, to wannan ya halatta a ci. An fahimta? To kuma wannan karatun kenan ga yawansa, amma Allah ya sa duka mun karanta, kuma ina ji ai duka bayanan da suke ciki sun fito fili, sai dai kawai ɗan mas'aloli waɗanda lokaci zai ba da dama mu ɗan faɗa. Na farko, shine mun ji me ake nufi da yanka, mun ji me ake nufi da suka, mun ji me ake nufi da rauni irin wanda ake ta hanyar farauta. Kuma kowanne cewa ya halatta a ci dabba idan an yi shi a irin dabbar da irin ta ce shari'a ta ce a mata. An fahimci wannan ko? Abu na gaba shine wannan abin duk da muka karanta shine hukuncin Allah al-Qur'ani, shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi. Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce illa ma zakkaitum, duk abin da kuka samu dama kuka yanka kuna iya ci. Sana Allah madaukakin sarki ya ce hurrimat alaikumul maita, ya haramta ku ci mushe. Kaga ya nuna ya halatta ku ci wanda ba mushe ba kenan. Wanda ba mushe ba ko shine wanda aka kashe shi ta hanyar az-zakatu shar'iyya. Sannan daga ciki mun ji sharuɗan da dole sai sun cika. Waɗannan sharuɗa idan aka samu wani daga cikin su bai cika ba, to yanka ba za a ci ba. Ahliyar wanda zai yankar, sannan ya zama da mai aka yi yankar ya zama abu mai kaifi ne, sannan kuma ya zama mutum ya ambaci sunan Allah. An gane ko? Sannan a wajen yankan ya zama an bi ka'ida ta shari'a, shine a yanka waɗannan abubuwa guda hudu wanda muka yi bayani. Shekul Islam bin Taimiya ya ce in aka samu uku daga cikin hudun za a iya ci. An gane? Kamar mutum ya zo yin yanka sai ya yi daga baya sai a ga wannan jijiyar kwaya ɗaya ita ba ta yanku ba. An fahimta? Jijiyar ce amma an yanka ɗaya, an yanka sauran waɗanda ya ce ana iya ci in an samu uku daga cikin hudu. An fahimta? Saboda dalilin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma an harar dama wa dhukira ismullahi alaihi, tunda jini ya zuba kuma an ambaci sunan Allah, to ba dole sai duka waɗannan sun samu sun cika ba. Wallahu alam. Sannan kuma mun ji cewa abinda bai yiwu a kashe shi ta hanyar haka ba, sai ya zama na dole sai ta hanyar harbi ko ta hanyar yanka ko sara, wannan ana iya yi. Amma ya zama ba duka ba, duk abinda aka daka to wannan ya zama wadanda Allah ya hana. Allah madaukakin sarki ya ce hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bihi walmunkhaniqa, duk wanda ta mutu ta hanyar shakewa ta rasa iska ta mutu ba za a ci ba, ko ta shiga cikin tukunya. An gane? Ta rasa iska ta mutu ba za a ci ba. Walmawquza, da wanda aka dake ta ta hanyar an kade ta ko kuma ta je wato abin nan ta dake katanga ba ta gani ko wani abu makamanci wannan da zai dake ta ko aka jefe ta, ita ce almawquza. Walmutaraddiya, da wanda ta fado daga sama, ta fado daga gidan sama ko daga dutse ko daga kan bishiya. Wannasiha, da wanda dan uwanta dabba wato suka yi karo ya mata karo har ya kashe ta. Wama akala sabu'u, da kuma wanda dabbar jeji ta ci ta bari, to wannan duk ba za a iya ci ba. Illa ma zakaitum, duk wannan abin da aka fadan sai wanda kuka samu yana da sauran rai sai kuka yanka, to wannan ana iya ci. An gane ko? Sannan kuma yana daga cikin sharadi shine ya zama an ambaci sunan Allah. Ambacin sunan Allah shine mutum ya ce bismillah lokacin da zai yanka. Idan mutum bai yi bismillah ba to ba za a ci ba idan da gangan ne. Idan da kuskure ne ya manta ne, to wannan za a iya ci in ji mafi yawan malamai. Amma waɗansu malamai kamar Shekul Islam sun ce ba za a ci ba, don Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai. To amma sauran malamai suka ce za a iya ci saboda mantuwa ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan, kuma rabbana la tu'akhidna in nasina. Don haka zancen da ya fi rinjaye shine in dai kuskure ne, sahwan ne, wanda da zai yi sai ya manta, to wannan ana iya ci. Wallahu alam. An bayyanta ko? Sannan kuma sai abin nan, sai waɗansu ƴan mas'aloli, mun ce muku yankan mace da yankan yaro inda yana da hankali duk za a iya ci. An fahimci wannan ko? Sai kuma naman da duk ka gani kana jin shakka waye ya yanka, shin na musulmi ne ya yanka, wanda ya cancanta a ci yankansa, ko ba musulmi ba ne ya yankan nan, kana jin shakka, to irin wannan in ya zo ka yi la'akari da daga ina ya zo. In a garin musulmi ne kawai ka ci abinka, in a garin mutanen da ba musulmi ba ne amma kana jin shakka. An fahimta? Kuma akwai ahlul kitabi, kana ji cewa ko dai ahlul kitabin ne, to nan kai amfani da hadisin Nana Aisha Allah ya kare yarda gare ta, yana cikin Sahihul Bukhari. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, nama yana zuwa mana daga wurin mutanen da muna shakka, yaya sun yi ambaci sunan Allah ko ba su ambata ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uzkuru antum ismallahi wa kulu, ku ku ambaci sunan Allah sai ku ci. Amma wanda ka tabbatar da cewa murde kan akai ko shakewa akai ko duka akai, wannan ba za a ci ba. An fahimta? Ha kuma waɗanda kake da tabbacin an sa abu na na'ura ne na shokin, ko wanda abinda dai fasa kan ko aka harba, to wannan ba za a ci ba. Ko aka masa allura, wannan duk ba za a ci ba. Ana fahimtar wannan? Shi yasa idan nama ya zo maka daga garin mutanen da ba musulmi ba, sai ka yi la'akari da mutanen nan wasu irin mutane ne. Idan ahlul kitabi ne kana iya ci, amma idan ya ka tabbatar da cewa yanka suke yi, yanka kala biyu ne, ko yankan da aka saba a yanka dabba ɗaya, ko kuma yanka na inji wanda za a iya sa dabba 100 ko 1000 a lokaci ɗaya iya yanka su. Matukar wanda zai yin a lokacin da zai kunna ya ce bismillah shikenan. Amma idan ahlul kitabi ne shi, to ba sai ka tabbatar da ya ambaci sunan Allah ba, don Allah ya san ba za su ce bismillah ba amma ya ce a ci. Ana fahimtar wannan? Amma in musulmi ne dole sai ya ambaci sunan Allah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq. An fahimta? Sannan malamai suka ce ya bai halatta ba sanya wa dabba duk abin da zai gajiyar da ita kafin a kashe, kamar shokin din da ake sawa. Amma in ya tabbata a kimiyance cewa abin sauƙaƙa mata mutuwa zai yi, to wannan ya halatta, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yurih dhabihatahu. An fahimci wannan ko? Sai kuma laduban da ake alkura da su a wajen yanka shine, na farko mutum ya ce bismillah ya hada da Allahu akbar. Wannan bismillah shine wajibi, Allahu akbar din ba dole bane. Na biyu shine ba a so mutum ya amfani da wukar da bata da kaifi, ya ta dirzawa, makaruhi ne. In an yi hakan, in dai jini ya zuba, za a iya ci. Abu na uku shine makaruhi ne mutum ya wata wukar a gaban dabbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku sa a gaban dabbar, saboda duk yana daga cikin alama ce ta tausayi akan dabba, kar ka wasa wukar da zaka yanka ta a gabanta. Sannan abu na hudu shine ba a so a yanka ba ta alƙibla ba, ya zama ka kwantar da ita ta fuskan alƙibla. Sannan ladabi na biyar shine wato ya zama mutum in ya yanka ya jira dabbar sai ta gama yin sanyi kafin ya yanka ko ya karya wuyan. Amma tana ciki ya yanka ba ta karisa ba kuma ya karya wuyan, to bai kamata ba. In mutum ya haka za a iya ci, amma gaskiya ya saba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yurih dhabihatahu, ya hutar da dabbar. Abin nan ladabi na ƙarshe akan wannan shine idan wato dabbar nan raƙumi ne, to a tsaye kamata a soke shi, amma in sauran dabbobi kuma a kwantar da su a gangan jikinsu, an gane, a gefen hagu na gangan jikinsu, saboda shine zai sa su riƙa kallon alƙibla. An fahimta? Shikenan sai mutum sai ya yanka. Waɗannan su ne manya-manyan matsaloli waɗanda lokaci zai ba mu dama mu faɗa. Duk abin da kafiri ya yanka in ba ahlul kitabi bane ba za a ci ba. Duk abin da ya tabbata mutum ya aikata abin da ya fitar da shi a musulunci ya yi ridda, shi ma in ya yanka ba za a ci ba. Ya yi ridda ta hanyar fita a musulunci ɓaro-ɓaro, ko ya faɗi ko ya aikata abin da ke fitar da shi a musulunci a shirkul akbar, to wannan ma in ya yanka ba za a ci ba. Wallahu alam. Abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada, kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.